Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Sulai Mumuni Barma ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 27 ga watan Afrilu. Da fatar Mumuni lafiya. Kafin ku je abinda muke tafa da shi, ga Maryam da kanin labarai.
Amurka da kasashen Afirka na kokarin tabbatar da tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta a Sudan a yau Alhamis, yayin da sojojin Sudan suka nuna alamun yin na'am da kudirin kasashen Afirka na neman a tattauna, duk da cewa ana ci gaba da gwamsa fada a kasar. Kasar India ta kwashe 'yan kasar ta kusan 1,100 daga Sudan, tun bayan da ta kaddamar da shirin kwaso 'yan kasar da fada tsakanin sojojin Sudan ya ritsa da su. Wani makami mai linzami da Rasha ta harba a garin Mykolaiv da ke kudancin Ukraine da safiyar yau Alhamis ya kashe mutum daya tare da jikata wasu su 23.
Kanun labaran kenan. Masu bin diddigin al'amuran yau da kullun sun fara mai da martani kan sanarwoyi masu cin karo da juna da Afirka ta Kudu ta bayar dangane da alakarta da kotun kasa da kasa ta ICC.
Hulɗa ƙasa da ƙasa, koko ƙasa da ƙasashen duniya, yawancin lokaci kana gani ƙasa tana da siyasa ta bayyane kuma tana da taɓoye.
Muna da ƙarin bayani bayan labarai. A Ghana kuma shugaban ƙasar Nana Akufo-Addo ya bayyana cewa gwamnati ba za ta canza matsayinta ba kan mamayar da Rasha ta yi a Ukraine. Sai kuma bayanin ƙwararru kan rikicin ƙasar Sudan.
Ita kanta Najeriya ko ba ƙasar gamayyar ƙasashen Afirka ta ma aika da saƙo ta ɗauki wasu minista ya ce zai iya zama da ɓangaren guda biyu kuma ya sasanta kuma ya ce kada a yi. Rauni ne dama, kuma raunin nan ƙaruwa yake.
Kamar kowace ranar Alhamis, Hawwa Umar za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki. Kafin nan ga Maryam Dauda da kashin farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Amurka da kasashen Afirka na kokarin tabbatar da tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta a Sudan a yau Alhamis, yayin da sojojin Sudan suka nuna alamun yin na'am da kudirin kasashen Afirka na neman a tattauna, duk da cewa ana ci gaba da gwabza fada a kasar. An kashe ɗaruruwan mutane a kusan makonni biyu da aka kwashe ana gwabza fadan tsakanin sojojin kasar da dakaran RSF waɗanda ke ƙoƙarin kama madafun iko, lamarin da ke hazana ga zaman lafiyar yankin baki ɗaya. Wata sanarwa da rundunar RSF ta fitar ta zargi sojojin kasar da kaiwa dakaran ta hari a yau Alhamis da kuma yaɗa jita-jita, ba tare da ambatar kudirin da rundunar ta ce ya fito daga kungiyar raya kasashe ta IGAD ba, wato kungiyar kasashen Afirka. An dai ji ƙarar harbe-harbe a yau Alhamis a yankin Khartoum, abinda wani mazaunin birnin ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters kenan. Kasar India ta kwashe 'yan kasar ta kusan 1,100 daga Sudan, tun bayan da ta kaddamar da shirin kwaso 'yan kasar da fada tsakanin sojojin Sudan din ya ritsa da su. Wasu ɗaruruwan 'yan India sun isa birnin Port Sudan kuma za a maida su gida, abinda sakataren harkokin wajen India Vinay Quatra ya fadawa manema labarai a wani taro kenan a birnin New Delhi a yau Alhamis. Ana kwashe 'yan India cikin jiragen ruwan soja da ke Port Sudan zuwa birnin Jidda na kasar Saudiya, daga nan kuma za a mayar da su India, a cewar ma'aikatar harkokin wajen kasar. Quatra ya bayyana halin da ake ciki a kasar ta Afirka da ke fama da tashin hankali a matsayin mai muni. Wani makami mai linzami da Rasha ta harba a garin Mykolaiv da ke kudancin Ukraine da safiyar yau Alhamis ya kashe mutum daya tare da jikata wasu su 23. Ta shafin Telegram, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa a cikin dare Rasha ta harba makamai masu linzami guda hudu a kan Mykolaiv daga tekun Bahar Maliya. Harin dai ya lalata gidaje da dama. Rasha na musanta kai hari a kan farar hula, tana mai cewa tana auna wuraren soja ne kaɗai. Shugaban ƙungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg ya ce Ukraine ta samu fiye da kashi 98 cikin 100 na motocin yaƙi da ƙasashe abokan ƙawancen NATO suka yi alƙawari. Motocin sun hada da masu sulke guda 1,550 da kuma tankokin yaƙi guda 230. da yake magana a yau Alhamis a wani taron manema labarai a birnin Brussels. Stoltenberg ya ce kungiyar NATO ta horar tare da samar da kayan aiki ga sabbin rundunonin Ukraine fiye da tara. Abin da ya sa Ukraine yanzu ta kai wani mataki mai karfi na ci gaba da kwato yankunan da Russia ta mamaye. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Za mu buɗe taskar rahotannin namu da batun tashin hankalin ƙasar Sudan da ya jefa al'ummar ƙasashen duniya da dama cikin halin tsaka mai wuya. A hirar shi da sashen Hausa, ƙwararre a fannin siyasar ƙasar Sudan, Dr. Usman Bugaje ya bayyana matakin shayo kan wannan matsalar.
A yanzu dai dama ita wannan gamayyar ƙasashen Afirka, wato kungiyar haɗin kan Afirka AU, dama dai ba ta da ƙarfi na soja wanda in ta yi magana za ta iya aikawa da sojoji lokaci ɗaya a yi wani abu, ba ta da wannan. Dama tana da wannan launin, kuma 'yan shekarun bayan saboda yadda manyan ƙasashen Afirka ɗin irin kamar su Nigeria, kamar su Masar, kamar su Ethiopia, wato Habasha, duk waɗannan suke da kamar ƙarfin soja, to kowane kuma nashi rikicin ya addabe su. Saboda haka sai ga ƙasashe manya wanda in an tashi wani abu su ya kamata su faɗa a ji, amma su ma rikicinsu na cikin gida ya ishe su. In kuna ƙasa Habasha tana fama da Eritrea, har an yi faɗa na cikin gida, har yanzu ana cikin wannan. Ita kanta Masar daga lokacin da aka yi demokaradiyyar nan Sisi ya zo ya karɓe mulki, shi ma ba zaune yake ba haka dindindin da ƙarfinsa ƙasa ba zai rike haka. Kuma kin fi ni sanin halin da muke ciki a Najeriya, mu ma muna nan muna namu tangal-tangal ɗin, ba mu iya ba da gudunmuwar da ya kamata ba. Domin a da yadda muka san Najeriya, wannan abun ma da ya faru ruwa, ita kanta Najeriya ko ba ƙasar gamayyar ƙasashen ta ma aika da saƙo ta ɗauki wani minista ya ce zai iya zama da ɓangaren guda biyu, kuma ya sasanta kuma ya ce kada a yi wannan.
A da kenan.
Saboda rauni ne dama, kuma raunin nan ƙaruwa yake.
Dr. Usman Bugaje a hirar shi da Alheri Grace Abdu kenan. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam Dauda da ci gaban labaran duniya.
Shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol zai yi jawabi a gaban Majalisar Dokokin Amurka a yau Alhamis, yayin da yake kammala ziyarar aiki a ƙasar. Ziyarar dai na zuwa ne bayan da dangantaka tsakanin Koriya ta Kudu da Amurka ta cika shekaru 70. Shugabannin Koriya ta Kudu guda 6 su ma sun taɓa gabatar da jawabi a gaban Majalisar Dokokin ta Amurka. A jiya Laraba, Yoon ya gana da Shugaba Joe Biden don tattaunawa akan barazanar da Koriya ta Arewa ke ci gaba da yi, da yadda ƙasashen biyu za su haɗa kai ta fannin tattalin arziki, da hanyoyin daƙile ƙarfin da China ke ƙara samu, da dai sauransu. Gabanin tattaunawar, ɓangarorin biyu sun fitar da sanarwa daga Washington, wacce ta ce Koriya ta Kudu ta amince ba za ta ci gaba da shirinta na ƙera makaman nukiliya ba, inda kuma za a ba ta damar taka muhimmiyar rawa a shirin ko ta kwana na Amurka, ko da Koriya ta Arewa ta kai harin makaman nukiliya. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin kaɗa ƙuri'a a yau Alhamis da neman shugabannin gwamnatin Taliban a Afghanistan su gaggauta sauya matakan da suka ɗauka na hana mata damar samun ilimi da aiki, tare da yin Allah wadai da matakin hana wata ma'aikaciyar Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan yin aiki a kwanan nan.
A gaida Maryam da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu bin diddigin al'amuran yau da kullum sun fara mai da martani kan sanarwoyi masu karo da juna da Afirka ta Kudu ta bayar dangane da alakarta da kotun ƙasa da ƙasa ta ICC. A yanda jam'iyyar ANC mai mulki ta bayyana buƙatar ficewar Afirka ta Kudu daga jerin ƙasashe mambobin kotun mai hukunta manyan laifuka, shugaban ƙasar Cyril Ramaphosa na fassara abin a matsayin kuskuren sha'anin sadarwa. A hirar shi da muryar Amurka, masanin doka kuma shugaban gamayyar ƙungiyoyin fafutuka na Rezo Esperance da ke jamhuriyar Nijar Bashar Muhammad ya bayyana cewa wannan wata alama ce da ke nunin cewa hankalin Afirka ta Kudu ya rabu tsakanin ƙawayenta na yammaci da na gabashin duniya.
Hulɗa ƙasa da ƙasa koko ƙasa da ƙasashen duniya, yawancin lokaci kana gani ƙasa tana da siyasa ta bayyane kuma tana da taɓoye. To ina jin in an diba kamar cikin wannan al'amarin ga Afirka ta Kudu kamar wannan tahiyya ce. Na farko tana can ta ƙare da ƙasashen BRICS, kuma BRICS ai kowa ya sani kamar wanda suke hamayya ne da wa'ancan ƙasashen yammacin Turai. Kuma suna son su nuna suna tare da kuma su ƙasashen yammacin Turan ta hanyar wanga Statue de Rome ɗin kamar kenan na babban koti ta duniya. Ko da yake kamar yadda na bayyana maka can da farin, wannan Statue de Rome ɗin ƙasashen biyu wanda ake ganin su ne shika-shikan kamar da Rasha da Amurka ba su rattaba hannu ba bisa kan shi, kuma ba su yarda ba a gurfanar da 'yan ƙasarsu gaban wannan kotun.
To amma wasu na alakanta wannan sanarwoyi biyu da ke karo da juna da sammacin da kotun ICC ta bayar kan shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin.
To kasan kamar cikin wannan tsarin wato diplomasiya ta duniya akwai abubuwa wanda suke ɗan mai kai da yawa, akwai abubuwan da ake gayi kuma akwai wa'anda ba a gayi. Kaga kamar lokacin da aka zartar da wannan irin wanga hukumcin bisa kan General al-Bashir na Sudan, ai kaga yayi ziyarci Afirka ta Kudu a wannan lokacin kuma ba su kama shi ba. To haka ma kamar yanzu shugaba kamar Putin, ai ka san dai da wuya a ce cikin nan kasashen Afirka akwai wanda zai iya tura ke shugaban wannan babban kotun ta CPE. Kamar harka ce ta siyasa da propaganda wanda yanzu kamar yanzu aka ce to an sa kara bisa kan shi, yayi taka tsantsan ya san ina yake iya zuwa ina ba e zuwa, kuma su wanda suke hulɗa da shi sai su ce to vraiment ko suna hulɗa da shi ba za su yi ta a bayyane ba, kar su je su jawo ma kansu daɓu. Saboda da ka ce kana hulɗa da shi ka san da wakarsa ƙafa wando guda kenan.
A yau ita Afirka ta Kudu tana da 'yancin ficewa daga kotun ta ICC?
To ai kowace ƙasa tana da 'yanci ta shiga ko kar ta shiga. To amma da yake ƙasashe ne masu ƙarfi suke tahiyar da ita wannan babban kotun, kasashen da ba su da ƙayi ko da ba su ciki, daga nan da aka ce mutum ya yi ta'asa ta yaƙi aka ce an yi lansan manda dare, to sun san duk yadda za su yi su je su taɓo shi su tura ƙe shi gaban ita wannan babban kotun. Ko da yake ai ka gani Sudan ko da har da an yi juyin mulkin kin yarda suka yi su ba da ƙe shi General al-Bashir ɗin gaban wannan kotun.
Bashar Muhammad a hirar shi da sashen Hausa. Bari mu rufe taskar rahotannin namu a ƙasar Ghana, inda shugaba Nana Akufo-Addo ya bayyana cewa Ghana ba za ta sauya matsayinta na yin Allah wadai da matakin mamayar Ukraine da Rasha ke ci gaba da yi ba, inda yake cewa ƙasashe marasa ƙarfi sun cancanci cin gashin kansu. Tsokacin da wasu masharhanta suka ce zai iya janyo tsami tsakanin Ghana da wasu ƙasashe musamman da China da Rasha, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Hamza Adam ya aiko mana daga Kumasi.
Of our history, which has always been against great power domination of the affairs of the world. It is this same principle that led us to vote in the United Nations General Assembly in favor of the motion condemning the Russian invasion of Ukraine. And it is a position that we will continue to hold. Great powers, including friendly ones, trampling on small nations is not something we welcome.
Wannan ne jawabin da shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya yi yayin ganawarsu da shugaban gwamnatin kasar Latvia His Excellency Karl Nehammer a fadar shugabancin kasar Ghana ta Jubilee House inda yake cewa matsayin da muke na yin Allah wadai da matakin da Russia ta dauka na mamayar Ukraine ba za mu janye ba kuma mun ci gaba da yin tofin alatsi ne bisa matakin da wata kasa mai karfi za ta dauka na mamayar marasa karfi amma akwai karfin halaka tsakanin mu da ita wannan kasa
and within our modest means we will register our disapproval of that.
Lokacin shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo dai ya janyo cece ku ce tsakanin masu sharhi inda wasu ke ganin jawabin nasa yayi daidai kazalika wasu ke cewa zai iya janyo tsamin dangantaka tsakanin Ghana da Russia da ma China saboda su ne kasashen da suke ikrarin mallakan wasu kananan kasashe. Ambassador Musa Sharif Nuhu na Layya tsohon jakadan Ghana a Guinea kana mai sharhi kan harkar diplomasiya ya bayyana cewa ko shakka babu lokacin zai bata wa Russia da China rai amma kuwa zai karfafa halaka tsakanin Ghana da wasu kasashen yamma kamar Amerika da Faransa di sauransu
ba zai kawo bata tsakanin su wayannan mutum kasan da suke so yin wannan kamar ce Russia suka mamaye Ukraine ta gurushi ma su dadi ba kan irin wannan magana China kuma suke so su mamaye Taiwan suna gode kaman kasar Taiwan a dama tsibiri ne na cikin kasan su gaba daya sai wannan haka ba zai musu dadi ba China amma za kasar America da su irin kasar England su kasan su France da ba su san irin wannan abubuwa kaga su kuma abinda in an samu wani ya fito ya tsaya irin wannan magana zai musu dadi saboda shi akwai kan ya danganta ga inda kake zaka ji wannan magana ko kana so ko zaka so ya ma dadi ko zai ma dadi haka maganar yake ka san mu kasashen da bamu da karfin nan naka wannan magana haka sai kai ka sha wahala ko ba gane ba kai tsara ka karamin kasa sai zaka sha guya amma in abai kasance haka kuma in wanya sa kaga in kaman Russia da China sama kana ta hukumi kaga America da Germany da France sai su fasa wannan dokumen to shi mun zama matsakiya ne kaman kasashen Africa ko third world mun zama kaman ban ne ana buga muna a buga muna muna kowace ne kowa tura mun da yake
shi kuma sharhi kan harkan tsaro Umar Sanda Ahmad na ganin kamata yayi da Ghana ta ringa yin taka tsantsan saboda tana da wasu bukatu daga wasu kasashen
yanzu haka muna cikin neman gujiri she abin yazo ya kai har ya bukaci mu je wurin China mu je su sa muna hannu kuma China kowa ya san ita da Russia ke tafiya abokanin juna kenan don shi mun je muna sukan China ko Russia hakan ba za mu samu jin dadi wurin su ba da ni na ra'ayi da an janye an yi hakuri ka danka ya fi muna amfani
ziyarar wuni biyu da shugaban gwamnatin kasar Latvia ke yi a Ghana na kokarin karfafa halaka tsakanin kasashe din Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
masu sauraro kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaramurka.com ko sashenhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan bacci da kuma muhimmancin sa musamman ga lafiyar dan adam Bacci abu ne da ke da muhimmanci a rayuwar dan adam don yakan taimaka wa gaɓoɓi ko kuma sassan jiki wajen hutawa kuma samun isasshen bacci na taimaka wa ƙwaƙwalwa matuƙa wajen samun lafiya bisa ga waɗannan dalilai yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya zanta da Dr. Adama Ibrahim Jibril da ke aiki a asibitin mata da ƙananan yara da ke jihar Kano to likita barka da wannan lokaci kuma shin me ake nufi da bacci
assalamu alaikum barkanmu da warhaka Bacci wani yanayi ne wanda rayayye yake shiga inda aiki na jiki da aiki na hankali suke raguwa hulɗa da mu'amala take raguwa ita ma ko kuma babu ma ita gabaki daya idan ana bacci ana samun raguwa a aikin tsokar jikin mutum a yayin da bacci ya bambanta daga yanayin farkawa ko ido biyu ta hanyar ikon maida martani wato reaction to stimuli shi ma ya kunshi wani tsari na aikin kwakwalwa wato active brain patterns wanda yake sa kwakwalwar ta fi iya mayar da martani fiye da wanda yake cikin halin suma wato koma ko kuma waɗanda suke da matsalolin da ke damun yanayin farke wato ido biyu.
To likita, menene muhimmancin bacci musamman ma ga lafiyar jikin dan adam?
Bacci yana da muhimmanci sosai a jikin dan adam tunda zai saka duk wata gajiya da mutum yayi ya huta. Idan kwakwalwa ma ta gaji ita ma za ta samu hutu. Sannan kuma idan ma akwai wani abu a jikin mutum wanda inda a ce zai samu dan wani lokaci ne ya zauna ya huta, sannan ya rabu da shi, idan mutum yayi bacci ma zai rabu da shi. Akwai wayansu sinadarai a jikin mutum waɗanda suke haɗiye matattun cells wato ƙwayoyin jikin mutum. To sun fi ma yin aiki idan mutum yana bacci. Sannan DNA din mutum shi ma yana, idan kamar an dan samu dan disruption haka wato in an samu dan tsaiko haka a wajen yanda yanayin DNA din yake, shi ma idan mutum ya bace ana samun gyarawar wannan tsaiko wato DNA repair. Waɗannan abubuwan sun faruwa idan mutum yana bacci ne. Idan mutum baya samun yanda ya kamata wato bacci yanda ya kamata, ana samun ragowa a wajen function dinsa wato yanayin aikin mutum yana raguwa. Sannan kuma akwai risk wato sanadi na samun waɗansu cututtukan haka kamar ciwon kiba, shi ma ana samun shi wato obesity idan mutum baya samun bacci yanda ya kamata, da sauran matsaltsalu ma da yawa. To kin ga bacci yana da muhimmanci kenan.
To kamar awa nawa ake so ake ko kuma ake bukata babba ko kuma cikakken mutum ya samu yana bacci a rana, kuma kamar awa nawa ne ma ake so jarirai su samu suna bacci?
Shi babba wato kaman wanda yake da shekaru daga 18 haka zuwa tun yana buƙatar akalla awa 7 yana bacci. Awa 7 mafi karanci kenan. Akwai wayanda zaka ga ba za ma su iya yin baccin nan na awa 7 ba. Yana faruwa kamar dalibai haka na makaranta, saboda karatu zaka ga sai sun yi sama da ba za su iya yin baccin nan da ya wuce kamar awa 5 ba haka. To wannan ma babu damuwa, saboda karatu suke, akwai lokacin da za su samu su dan yi baccin in between wato a tsakani haka, ko da rana in suka dan samu dan siesta haka, dan irin wannan dan baccin na rana dan kadan haka, sai kwakwalwa ta samu ta huta. Amma bacci awa 5 din ma ya danyi babu laifi. Akwai wayanda ba sa yin baccin da zai kai haka. To idan dai har yayi kasa da wannan awa 7 din kuma babu wani dalili, kamar masu karatun jarabawa haka da shauransu, to gaskiya akwai matsala. Barin idan ba za a samu a wannan ranar a danyi dan wannan baccin da zai kamo wannan awan nan ba. Wato idan mutum yayi baccin awa 5 da daddare ya tashi, to ana so dai lokacin rana ko a gutsatsare ne dai a samu dai a dan cika shi wa'annan awannan. Su kuma yara wato wa'anda suke kasa da shekara 18 kenan, to gaskiya baccin su ya bambanta, ya danganta da shekarun ko watanni. Idan jariri ne wanda yake kamar wata 3 zuwa kasa, daga awa 14 zuwa awa 17 shine lokacin da aka sa musu ake buƙatar su samu wannan baccin. Yara kuma yan shekara 6 zuwa shekara 12, daga awa 9 zuwa awa 12 shine lokacin baccin su. Wato wannan awannin da nake karantowa wato awanni cikin awa 24 wato a rana kenan. Sannan kuma yara waɗanda suka tasa daga shekara 13 zuwa shekara 18, su kuma daga awa 8 zuwa awa 10 na bacci ake so su samu. To wannan ya nuna kenan idan aka samu kasa da haka za a samu matsala. Me yasa wasu jariran zaka ga su yi ta kuka a rasa wani dalili ne? To za ta iya bacci ne ba su samu ba wanda ya kamata. To su ma yaran wani zaka ga ko yana bacci da rana haka, ko kuma ga gadan yaro dai kamar ba lafiya. To in aka bincika za ta iya fa bacci ne fa bai samu wanda yanda ya kamata ba na shekarunsa.
To likita, akwai wata cutar bacci da ake kira da sleeping sickness. Shin wani irin bacci ne za a iya cewa ya zama na cuta?
Sleeping sickness wato African trypanosomiasis kenan, ƙwayoyin cuta ne suke jawo ta. Kuma su wannan sleeping sickness din mutum yana samu shi ne idan wani ƙuda wato tsetse fly ya cije sa, saboda shi wannan ƙudan shi kadai ne yake iya ɗauko cutar ya sawa mutum. Shine kamar vector kenan, kamar yanda sauro yake jawo malaria, to shi kuma wannan tsetse fly shi yake sawa mutum wannan African trypanosomiasis din. Ƙwayoyin cuta ne wanda idan Allah ya taimaki mutum ya je asibiti aka bincika aka ga cewa yana da ita, sai a bashi magani ya sha, sai ƙwayoyin cuta mutan nasu mutum Allah ya taimake shi shikenan. To kuma amma akwai kuma wato yanaye-yanaye na matsalolin bacci da mutum zai iya samu wanda babu abin da ya danganta shi da sleeping sickness. Akwai cututtukan da suka danganci kwakwalwa ne gaskiya. Haka mutum zai zo ya ta bacci ya ta bacci ya ta bacci duk inda ya samu ya kwanta sai bacci. Shine ake kira hypersomnia wato bacci ya yawa. Somnolence shine bacci, halin bacci ko yanayin bacci. To idan mutum yayi ta wannan baccin hypersomnia to yayi yawa gaskiya, to wannan sai ya je asibiti akwai psychiatrist wato likitan kwakwalwa da za a je a yi bincike yanda ya dace sai a bashi abin da ya dace ya sha dan ya dawo daidai. Akwai kuma wanda shi kwata-kwata baccin ne ma baya isassa ko kuma baya samun shi, wato insomnia kenan. Wannan insomnia za ta kasance kwata-kwata idan mutum ya kwanta ya ta juyi amma fa yadda ya ga dare haka ya ga rana ya ta kirga awakai a sama amma ba za a iya baccin nan ba, ya sha madarar duniyar nan mai dumi ba za a iya baccin ba. Akwai kuma wanda a'a ya fara baccin fa kamar abun arziki sai kuma ya farka ko ta farka shikenan kuma ba za a iya komawa baccin nan ba. To akwai matsala shi ma insomnia ne na wani bangare shi ma dole sai an je an samu likita a binciki mutum a tabbatar cewa ya ne sai a bashi abin da ya dace a bashi sannan ya samu yayi bacci. Akwai kuma wanda zaka ga ana bacci ana magana to wannan shi ma akwai matsala. Ko kuma a'a ana bacci ana tafiya to shi ma akwai damuwa. Waɗannan duk matsaloli ne ko kuma yanayi condition da ya kamata idan mutum yana da shi sai a kai shi asibiti a bincika a gani. Akwai wanda zaka ga idan ya gaji da yawa ya kwanta bacci zaka ji yana surutai, wannan fa ba wai ciwon kwakwalwa bace, kawai jikinsa ne bai gama abin da ake kira restoration ba. Wani kuma yadda ya gaji da ya ji wani ko motsi ko kuma sauti to sai ka ji yana mayar da wannan motsin ko sautin, to shi ma duk a cikin gajiya ne. Amma idan ya yi yawa to sai a je a bincika a ga me ya dace a yi wa mutum, tunda yanzu akwai na'urori kala-kala wanda idan aka saka in mutum ya kamata a ce idan shi biyu ne akwai abin da zai nuna wannan pattern din da na faɗa da su. Idan mutum bacci ya kamata a ce tunda baccin yanayi ne biyu duk akwai wannan pattern din da za a gani a na'urar da za ta nuna cewa wannan bacci yake. To amma fa gashi kuma idan shi bi to kinga akwai damuwa kenan, ko kuma a wannan baccin yake ko kuma a wannan baccin yake, tunda baccin ma kala-kala ne. Akwai lokacin da za a yi abin da ake kira rapid eye, bana so ma shiga deep ne.
Shin wani irin kalubale mutum zai iya fuskanta idan bai samu bacci yadda ya kamata ba?
To daga dan wannan bayanin dai ina sa ran cewa an fahimci muhimmancin bacci. So shi fa bacci lokaci ne wanda jikin dan adam yake bukata.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Sai a tare mu a mako na gaba don jin cigaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
To a gaida Hawwa Umar. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
Amurka da kasashen Afirka na kokarin tabbatar da tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta a Sudan a yau Alhamis, yayin da sojojin Sudan suka nuna alamun yin na'am da kudirin kasashen Afirka na neman a tattauna duk da cewa ana ci gaba da gwabza fada a kasar. An kashe ɗaruruwan mutane a kusan makonni biyu da aka kwashe ana gwabza fada tsakanin sojojin kasar da dakaran RSF waɗanda dukansu ke kokarin kama madafin iko, lamarin da ke barazana ga zaman lafiyar yankin baki ɗaya. Kasar India ta kwashe 'yan kasar ta kusan 1,100 daga Sudan tun bayan da ta kaddamar da shirin kwaso 'yan kasar da fada tsakanin sojojin Sudan ya ritsa da su. Wasu ɗaruruwan 'yan India sun isa birnin Port Sudan kuma za a maida su gida, kamar yadda sakataren harkokin wajen India Vinay Quatra ya shaidawa manema labarai a wani taro a birnin New Delhi a yau Alhamis.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma anjima idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham wadda ta hada shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu sai ku tare mu da karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 agogon Ghana, lokacin da zamu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan abin da ya tsonewa al'umma ido a wasu bangarorin Najeriya.